الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان صنع كسد يبات مكود وانا كسوف نافو عندك لا إنسان غرو لا إنسان غرو كوهو عن بيت كان ناجيريا عند أنا سام كسد كسينا مسلم في أول نشابه ɗayan sunan Jafar Muhammad Adam Allah ya gidansa, irin su Abdulrazak Yahya Haifan, irin su Malam Abubakar Jira'ar Bungu, wa'azin ƙasa da walimoni dukkan nufu akwai su a wannan wuri, irin su Ashaq Amin Daurawa, irin su Ashaq Isa Ali Fantani, irin Ashaq Isa Ali Fantani, Ashaq Malam Ibrahim Bahamu Shinkafa Allah ya ji kansa, Ashaq Kabir Gombe gwagwarmaya gwagwarmaya, Ashaq Hani Ibrahim Sude Shirem Mashawi Asadiku Mashawi Kalilu Husari, duk wannan wuri ana samu insha Allah. MP3 DVD VCD akwai su, idan kuna buƙatar su irin su kundin tarihi, Malam Abubakar Gumi kowane kala, Malam Jafar kowane kala, CD audio video DVD, ku karbo wannan shago Al-Ihsan Sunna Kasin Layin Sani Goro namba 23 kohon bai, insha Allah za a samu wannan kasuwa. Ga numbers kamar haka: 081 91 30 79 04, ko kuma 070 84 59 89 94. Insha Allahu 91, insha Allahu, insha Allahu kazo za ka same su. Ha, 90 070 84 59 89 59 89 na 81. Insha Allahu za ka samu waɗannan kasuwa kala-kala, sababbi na ƙasa da walima. In Allah yarda ka zo wannan wuri za ka same su insha Allah. Malam bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ƴan uwa, ina yi mana da yasuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. Ina jin kila saboda tattaunawar da kuke da yawa har na manta ko nawa ga wata. 18 ga watan Rajab shekara ta 1416 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Muna farin cikin saduwa domin tattaunawa a kan al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci. Wannan nata an yi mata taki cewa ana wata ga wata. Kila takin natan zai bayyana ne daga ciki, kila wajen tsakiya, kuma wajen ƙarshe. Amma tashin farko na wannan lacca, abinda ya kamata kowane musulmi ya halarci a zuciyarsa cewa yana ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci: bayar da kariya ga mutuncin ɗan adam, musamman kuma ɗan adam wanda yake musulmi. Wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan manufofi na addinin musulunci, wato maqasidus shari'atul islamiyya. Saboda bayar da kariya ga mutuncin ɗan adam ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta giba, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haranta ka jefon dan uwanka da laifin da bai ji ba bai gani ba, kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya haramta tuhuma, kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya zartar da hukuncin haddi na bulala 80 ga dukkan mutumin da ya wa wani kage ko ya wa wata kage, kuma ya zanto abinda kake sai da shi din ba haka bane ba. Daga cikin ayoyin da ke nuna wannan ka'ida akwai fadin Allah ta'ala, ya ayyuhan nazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika hum az-zalimun. Abinda wannan aya take cewa, ya waɗanda suka yi imani, kada waɗansu daga cikinku su rinka yi wa waɗansu izgili, wato kada maza su yi wa maza ‘yan uwansu izgili, haka kada a samu waɗansu mata su yi wa ‘yan uwansu mata izgili ko gatsi ko magana da ba daidai ba ko ba’a, domin ta yiwu wanda kake wa ba’an nan ko gatsan nan ya zanto ya sai ka alheri a wajen Allah, ta yiwu wanda kake wa ba’an nan ko habaici ko gatsi ta zanto ta fi ki kaunatuwa ta fi ki soyuwa a wajen Allah. Kuma Allah ce wala talbizu anfusakum, kar ku rinka aibata wa kawunanku. Abinda ake nufi da cewa kar ku aibata wa kawunanku, ma'ana kada sashin ku ya aibata wa sashi, domin dan adam da kanki ba zai yi wa a hankalce ya aibata wa kaina kamar yadda kai ma ba za ka aibata kanka ba, amma abinda ake nufi kada sashin ku ya aibata wa sashi. Sannan aka ce wala tanabuzu bil alqab, kar ku rinka jefefiya da waɗansu laƙubba wanda shari'a ba ta san da su ba, kamar ka cewa mutum ya fasiki ko ka cewa mutum wani lafazi ne wanda a shari'antar da dace ba, kuma ɗan adam baya son wannan. Wannan aya kenan. Sannan akwai ayar da Allah ke cewa a can gaba ne cikin wannan sura, wala yadkab ba'dukum ba'da, ma'ana kada sashin ku ya rinka yin jiba da sashi. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ce wallazina yarmuna almuhsanat ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة للي ودن دا سكي جيفهم ما تامن مني دا سيوا سن ايكا تزنا كوا بسكاو سيدو بداهو ابا عتن تبا تنبا جنة دا سكي جيفيسو دا ايتا تزا امس بولالا 80 دم هو رنسو نال دا بكت سكوما تو وانا مكنتي باوي ياشا سما تاباني بدو وان دي بي فكودا نبو جنة ام اوانسا دا وانا نفن دا بجو بي جنة با شريعة تاشا نبتي وا واتو كوني كاو سيدا عتن عزن دا تتعاد امسا ko kuma ai maka bulala 80. Sannan Ubangiji subhanahu wataala yace wa man yaktub khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, dukkan wanda ya aiwaye kirkiro wani laifi ko ya aikata wani kuskure sai ya dauki wannan kuskuren ne bai fa wani wankakke da shi, ma'ana ka jingina a wani wannan kuskuren wanda ba shi ne ba, to Ubangiji yace wanda wannan shine halayyar sa faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina, hakika ya jibinci, hakika ya dauki buhutan wato ke ya jefi dan uwansa da shi wa isman mubina, sannan kuma ya dauki laifi wanda yake mabayyani. Allah ya tsare mu. Ta fuskar hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ka'ida da muke son ta zanto take mabudin lissar mu, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi, yayi magana mai tsawo kafin ya zo inda muke son mu faɗa. Cikin ababen da Annabi ya jiranta cikin hadisin ya ce, wa man mata wa alaihi daynun fa laysa bid dinari wa bid dirham walakinna al hasanat wa sayiat, wanda duk ya kuskure ya mutu akwai bashi akan sa bai biya ba na mutane, to a ranar tashin kiyama ba maganan ka kawo dinari ko dirhami, ba maganan ka kawo saifa ko dala ko naira ko wani abu, abinda kawai ake kirgawa ake biyan bashi da shi da kyawawan ayyukan da ka aiwatar. Sai a ɗauki ladan sallan azhar ɗinka ko ƙiyamul lailinka ko karatun ƙur'aninka ko azuminka, sai a baiwa mutumin nan da ka hana masa bashinsa. Sannan ya ce, wa man khatama fi batilin wa huwa ya'lamuhu lam yazal fi shakhsin lahi hatta yanza, wanda duk ya rinka mutu yana jayayya akan ɓata bayan ya san ɓata ne amma ya kafe har ake mutu da jayayya da shi a kai, yana da masaniya akan wannan. Lam yazal fi shakhsin la, ba zai gushe ba a cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala hatta yanza, har sai lokacin da ya tuba daga wannan abin da yake daina. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa man qala fi mu'minin ma laysa minhu, wanda duk ya jingina wa mu'mini abin da ba nashi ba, ka kirkiri kariya ka jingina wani mu'mini bai zo bai gani ba ka ce ya ce kaza ko ya aiwatar da kaza, duk wanda ya aikata haka askanahu Allahu radzatul khabari, ubangiji subhanahu wata'ala zai zama da shi radzatul khabari. Rukuni idan ka duba cikin an-nihaya fi gharib al-hadith na Ibn al-Athir in ban manta ba, yake cewa radzatul khabari din dan ma'ana wani wuri ne da ake tara mugunya, wanda jini da mugunya na mutanen da suke wutar jahannama sai a tara wuri guda. Akwai waɗanda nau'in irin wannan azabar da za a musu shine a jefa su a wannan wuri, shine mazaunin su. Wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud suka rawaito, kuma hadisi ne ingantacce. Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya bayyana akan su cikin littafin Irwaul Ghalib, wanda yake shine jerin hadisi na 2318. Hadisi na gaba, Imam al-Bukhari a cikin littafin sa as-Sahih yake cewa babun المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. yake babin da yake magana duka da cewa ba kowa ne musulmi ba sai wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa, suka kubuta daga hannunsa. Ba zai zage su ba, ba zai musu kage ba, ba zai faɗa musu fakar magana ba, ba zai jingina musu abinda ba su da shi ba, kamar yadda ba zai zubar da jininsu ba, ba zai ɗauki dukiyarsu ba. Sai ya koro sanadinsa har zuwa ga Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi bin Amru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Yace musulmi shine wanda musulmai ɗan uwansa suka kuta daga hannunsa da harshensa. Mai hijira kuwa ba kowa ne da hijira ba, sai mutumin da ya kaura cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Allah ya haramta ƙarya, ya haramta ghiba, ya haramta al-limanti, to sai ka kaura cewa wannan doka zan to mai hijira. Hadisi na uku da ƙarshe wanda za mu tsaya a kai shine hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat," ku nisanci ababai guda bakwai masu halakar da mutum. Sai sahabbai suka ce, "Ya Rasulullah, ma hunna?" Menene waɗannan ababai guda bakwai? Sai Annabi ya da miki tabbata gare shi, ya ce, "Ash-shirku billahi was-sihru wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mali al-yatim والتولي يوم الظهر وقذف المصنات المؤمنات الغافلات." سيدنا وانا ابو ابي غدا بكل نقول كل شركة ابو نبي سهري وتصافي ابو نأكو كيكي يري وانا ابن جدي يهرم تسيخن تبا سارد تاني ليه في كسنبا ابو نأكو اكل الربا كن قد الروا واتو ربا كن انتهاب ليه الربا ابو نبي يرسل دوي كرم رايا ابو نكدا جو يبايا فو قدوا راني يأي ana gurbin yake tsakanin musulmai da kafirai, kai sai ka gudu ba tare da sharidin da shari'a ta baka daman ka iya gudu ya cika ba. Abu na bakwai na ƙarfi shine qanful muhsanatil mu'minatil ghafilat, mummuna wanda take da kwalliya, abinda ake nufi da kwalliya anan ko alama ma ba ta tunani nin yin zina, bai taba tsartuwa a cikin zuciyarta ba cewa ta aikata zina, sai ka je sai ka ce ta yi zina. To haka kuma idan ka je ko wani mummuni bai taba tunanin yin aiwatar da wani laifi ba, sai ka ce na shi da wannan laifin, to diddi ya kai wannan, domin nan da aka kawo al-ghafilatil mu'minat, aka kawo nafazin mace, wannan shine abin da malaman usulul fiqh suke cewa wato mafhumul laqab, wanda yake mafhumul laqab ghayr mafhum inda al-usuliyyin. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. To wannan shine tafin farko a cikin wannan lacca. Babban sakon da wannan tafin yake dauke da shi shine mu tsarkake zukatan mu, duk abin da zamu yi idan Allah, abin da muka dauki alƙawari shine duk abin da zamu faɗa a cikin wannan lacca da ya shafi wani mutum ko waɗansu mutane, matattu da suka mutu wani ƙarni da ya shuɗe, ko rayayyu da suke ban ƙasa a yanzu, da iznillahi ba abin da zamu jingina musu sai abin da yake nasu ne. Ba kuma ba yadda za a yi muzalunce su in suna da wani ɗarko na gaskiya mu ɓoye idan kawai ba mu san su, kamar yadda ƙiriyar mu da su ba za ta samu mu musu kage ba. Kuma haka ake son musulmi ya zama a cikin kowane irin al'amari, ya zanto hukuncinka lokacin farin cikinka da lokacin ɓacin ranka, ba za ka yi wani hukunci ba sai wanda ya dace da gaskiya. Kar tsananin so ya sa ka ƙi ganin laifin mutum, kar tsananin ƙi ya sa ka ƙagawa mutum da shi alhali ba ya da shi. Shafi na biyu, takaitaccen tarihin Sheikh Ahmad Tijjani. Ayyana shi Sheikh Ahmad Tijjani a wani gari da ake kira Ainu Mazi a shekara ta 1115 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, in ban yi kuskuren rubutowa ba, wanda shine dace shekara ta 1737 wato miladiya kenan. salintin sati sani mahaifinsa Balarabe ne, mahaifiyarsa kuma tana daga wata kabila wadda take yammacin Afirka da ake kira Barbar, wanda su ba Larabawa bane ba, amma sai dai yanzu saboda yaduwar musulunci a wannan yanki tun lokacin da Ukba ibn Amir ya kawo farmaki na yada addinin musulunci a wannan wuri, da waɗannan kabilu suka shiga musulunci sai ya zanto ba su da wani yare sai harshen Larabci har sun rike da sun zama Larabawa. Wannan kabila ta Barbar suna zaune ne a wani wuri da ake kira Tijana, inda anan ne aka samu nasabar danganta Sheikh Ahmad Tijani zuwa wannan wuri da ake kira Tijana, wanda yake yana kusa da wani gari da ake kira Talmasan, wanda yanzu a jiografiyance wannan gari yana cikin kasar Algeria, wato Aljazair. Dangane da tarihin Sheikh Ahmad Tijani, a gaskiya wato waɗanda suka yi magana a kansa iri biyu ne, amma waɗanda suke ɗalibansa kamar su Ali Harazmi mai littafin bulugu a mai littafin Jawahir al-Ma'ani, da kuma wani babban malamin tarihi a wannan yanki wanda shi baya da alaka da Sheikh Ahmad Tijani. To shi yasa malamai waɗansu suke sha bamban wajen wa za su gaskata idan sun tashi bayar da labarin Sheikh Ahmad Tijani, za su ba da labarin ɗalibinsa ko kuma za su ba da labarin wancan masanin tarihi wanda baya da wata alaka da Sheikh Ahmad Tijani, ko baya da wata gaba da shi, sannan baya da wata alaka da shi ta cinikayya ko ta auratayya ko ta ɗariƙa, wa za a fi gaskatawa ko wa aka fi tsammanin zai adalci? Musamman shi Ahmad ko kuma Ali Harabi bai damu da Sheikh Ahmad Tijani ba sai bayan Sheikh Ahmad Tijani yana da shekaru a duniya kusan 40, sannan ya damu da shi, kaga baya da labarin halayensa da ɗabi'unsa kafin wannan shekaru. To amma shi kanshi kuma wancan malamin tarihi wanda ake ganin ba ɗalibinsa bane ba, shi ma bai samu wani cikakken bayanin Sheikh Ahmad Tijani ba, don ko ba komai Sheikh Ahmad Tijani kamar yadda suka ce famili ɗin gidansu ba su shahara ba ta fuskar ilimi ko sarauta ko kasuwanci, wanda irin waɗannan al'amura su ke sa a san famili ballan tana a damu da tarihin ɗaiɗaikun wannan famili ɗin. To idan ba su shahara da wannan ba, da wuya a kula da su ballan tana a gudu tarihin mutum. Yanzu da abin muga misali ne a nan, a samu waɗansu manyan malaman Kano guda biyu, da waɗansu manyan 'yan kasuwa guda biyu, da wani talaka wanda ba malami ba ɗan kasuwa ba masarauta ba guda biyu, inda za a fi sanin 'ya'yan sarakunan can ko 'ya'yan malaman can ko 'ya'yan attajiran can fiye da 'ya'yan wannan talakawa a cikin mutane. To wannan ta sa ba dai wani cikakken tarihi, don haka Dr. Tahir Maigari, shehun malami a jami'ar Bayero, wanda ya yi bincike a lokacin da ya rubuta a kadarin dissertation ɗinsa a Masters da ya yi, yake cewa an haƙiƙa tarihin tasowar Sheikh Ahmad Tijani tun yana yaro zuwa shekaru 40 tarihi ne a koye, wanda iyakacin bincikensa da tafiya ya yi har zuwa wancan gari, da tafiya ya yi har zuwa Kaulaha, da zuwa wancan yanki na Maghrib gaba ɗaya, bai samu wani abu na tabbas ba sai dai jita-jita. To don haka a nan gurin abinda za mu faɗa shi yasa nake masa taƙaitacce, kuma na sake ambata su taƙaitacce a karo na biyu, saboda na ɓoye wani abin da zan faɗa sai a wani lokaci na gaba insha Allah. Ali Harabi ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijani ya haddace Alƙur'ani tun yana ɗan shekara 7 kamar yadda ya faɗa, sannan kuma ya shagala da neman ilimi na usul da furu, wato ilimin tauhidi da ilimin wato a abin nan ilimin fiqhu kenan. To amma dai da littafan da aka bayyana cewa su ne ya karanta, daga cikinsu akwai littafin Muktasar Khalil da littafin Risala ta Abu Zaid al-Qayrawani da Muqaddima ta Ibn Rushd da kuma littafin Adari, a iyakacin binciken da nayi wannan shi ne littafin da aka ce ya karanta. Daga nan gurin sai ya tattara karatun shari'a ya ajiye gefe guda ya koma karatun sufanci, kamar yadda shi kanshi Ali Harazi ne yake cewa thumma mala ila tasawuf litta'ammuk fi al-mabahith al-ilahiyya, sai ya karkata zuwa ga sufanci dan saboda ya zurfafa cikin wato bincike dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala, amma a bisa ga nazariya, a bisa ga fahimta ta sufaye wani kofi ala al'asirarar rabbaniya, kuma domin yin bincike kan waɗansu sirrori na rabbu shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hadiya razu ne ke cewa sai Ahmad Tijani wato ya shiga ɗari ko kamar haka kafin ya kafa tijaniyarsa, ya shiga ɗariƙar Kadiriyya, ya shiga ɗariƙar Nasiriyya, ya shiga ɗariƙar ta Bumariyya, sannan daga baya ya tawaye ga waɗancan ɗariƙu ya ajiye shi gefe guda ya kafa tariƙar sa. To a taƙaice wannan abin da ya shafi shi Ahmad Tijani wanda za ku iya yi yanzu kenan, sauran kuma sai nan gaba. Sai dai wannan za ku iya samun sa a cikin littafin Jawahirul Ma'ali, wato tun daga shafi na 37 zuwa na 44. Ko da yake waɗansu na suna kore cewa wannan ba littafin Tijani ba ne, a gaskiya iyakacin binciken da na yi da kuma jinjitan waɗanda suke bincike a kan Tijani ba da za a yi ta turewa Tijani a littafin Jawahirul Ma'ani na su ne, su ma kansu suna kafa hujja da shi kuma suna bayar da referensi da shi. To sai dama Tijani ya asasa tariƙa ta Tijani bayan ya rabu da waɗancan ɗariƙu na shi. To tariƙa Tijani ɗaya ce daga cikin ɗariƙun sufaye, don kun sai da an ce sufanci wata babbar tasha ce wadda a cikinta akwai motoci kala-kala, akwai hayi, akwai motar katako, akwai dafa-duka, akwai kowace iri a ciki. Saboda haka sufanci babbar tasha ce, a cikin ake samun ƙadiriyya da Tijaniya da Shazaniya da ko da dai ɗariƙu waɗanda suke masu tarin yawa. To kowace akwai tasha guda da suke haɗa su gaba ɗaya wanda za ka samu wata ƙa'ida wadda duk sufaye sun yi tarayya a kai. To kuma ka iya samun waɗansu ɗariƙun sai suke ɓanta da wata aƙida tasu ta karan kansu wadda wata ɗariƙar ba ta yi tarayya da su ba. Daga cikin aƙida wanda Tijaniya suke da ita, ko da yake waɗansu daga cikin sufayen ma suna da wannan, akwai aƙida ta wahdatul wujud, cewa duk duniya gaba ɗaya zuwa abin da ka gani Allah ne, da mutum da dabba da aljani da mala'ika. Kuma akwai aƙida ta wahdatul adyan, cewa duk irin addinin da kai kowanne ne musulunci kai, duk addinin da ka bautawa, da wanda ya bauta Allah, da wanda ya bauta tumburbura, da wanda ya bauta Lata da Uzza, dukkan su sun yi tarayya wajen bautar Allah ne. Ga abin da suke cewa, wa anna kullu abin da shi Ali Harazmi yake faɗa a cikin littafin sa, yake cewa fa kullu abidin aw sajidun li ghayri llahi fi zahir kama abada wa la sajada illa lillahi ta'ala. Wanda duk kaga yayi bauta ko yayi sujada ga wani Allah a zahiri, to gaskiya fa bai bauta wa kowa ba, bai yi sujada ga kowa ba sai ga Allah. Li'annahu huwa al-mutajalli fi tilka al-albab, domin Allah shine yake yin tajalli, yake bayyana a cikin waɗannan ababai da ake bautawa. Yayi magana mai tsawo sai yazo inda zai kafa hujja, yace qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wa salam, Allah ya faɗa wa Musa alayhi salam, yake cewa da shi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, wato ni ne Allah babu wani abin bautawa sai ni, saboda haka ka bauta min. To a fassarar da su 'yan Tijaniya game da Harazmi ya kawo a cikin wannan bayani, suke wa fassarar la ilaha illa ana suna nufin ba abin da ake bauta a bankasa sai Allah, don haka duk abin da aka bautawa to wannan abin ya zama Allah. Amma a fassarar sauran al'ummar musulmai kuma shine la ilaha illa ana ay la ma'budu bihaqqin illa ana, ba abin da ake bautawa da gaskiya sai ni, kenan duk abin da aka bauta ba Allah ba, to an yi masa bauta ba bisa tantanta ba, bautar kuma bata zama gaskiya ba, sai in Allah ne aka bautawa sannan bautar ta zama gaskiya. To dan haka sai Ali Harazmi ya cigaba da cewa wal ilahu fil lugha huwa al ma'budu bil haqqi, abin da ake nufi da ilahu a larabci shine wanda ake bautawa da gaskiya. Yace wa qawluhu la ilaha illa ana, fadin Allah da yake la ilaha illa ana ya'ni la ma'budu ghairi, babu wani abin bautawa a banka sai ni. Wa in abada al awthana man abadaha, ko da mai bautar gumaka ya bauta musu, fa ma abadu ghairi, to su masu bautar gumaka ba wani Allah suka bauta ba, ni Allah suka bauta duk da bunki suka wasu jira. فما توجهوا للقضيء والتذلل لغير بصفر كنت بما خابا تامر كنت دسير أدليسو في فاتيه تكوى أول من الوقت بل أنا الإله المعبود فيهم ليلي أبين بوتاوا ليلي ليس ذنبي أتكم من نمو مخائك مثل السجرة ومن أتكم جوائر المعاني جزء من تشاكي نتريل ثمانين دهوتو تشاكي نتريل ثمانين دهوتو جوا شاكي نتريل ثمانين دهوتو. Daga ciki kuma akwai aƙidar da suke da ita, cewa duk waɗanda suke wato ƴan Tijaniya su ne kaɗai suke da wani babban rabo guda ɗaya wanda suka ambata. Wannan babban rabo shi ne annabi yana zo musu a wurare guda biyu a duk inda ɗan Tijaniya yake. Wurin farko lokacin da za a karɓi ransa annabi zai zo wurin ya tabbatar ɗan Tijaniya ya cika da imani. Wuri na biyu shi ne idan mala'iku sun zo yin tambaya a cikin kabari, nan ma annabi zai zo wajen ya tabbatar ɗan Tijaniya ya ansa ko ba a samu wata tangarɗa ba ta fuskar mala'ikun da za su yi maka tambaya. Akwai ne littafin Mulyatul Murid, wannan littafin ne na Tijaniya, to akwai mai sharhinsa shine yake faɗa cikin sharhin sa, yake cewa wa min zalika, bayan yana kawo keɓantattun abubuwa yadda aka keɓanta ƴan Tijjaniya da su kaɗai da su, yake wa min zalika yana daga abin da aka keɓanta ƴan Tijjaniya da shi, min aminin nawali, na gaban mayar baiwa ko kyauta, shine hudurun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lahum indal mamati wassu'ali, annabi na halarta su duk inda suke yayin mutuwa su da yayin tambaya a cikin kabari. Wannan za ga wannan cikin sharhin wato littafin bughyatul mustafid, sharhin bughyatul murid, wato a shafi na 276 a taba'a da aka yi a mataba'an nan da ake kira al-maktabatu salafiyya. Abu na uku wanda daga ciki za mu tsaya dan buga misali, dan ba duka aƙidojin za mu kawo ba, wannan duk buga misali ne, in za mu kawo ba za mu iya kawo ba. Akwai aƙidan da suke da ita, ko da yake wannan duk sufaye sun yi tarayya a kanta, shi ne cewa mutane suna da zanatoji guda uku, wato keɓantattun mutane kenan. Akwai manzanni, wato ar-rusul, akwai kuma annabawa, wato al-anbiya, sannan kuma akwai al-awliya. To su a wurin sufaye, wanda ya fi kowa matsayi shi ne ar-rasul, daga nan mai matsayi na biyu shi ne al-wali, daga nan mai matsayi na uku shi ne annabi. Wato shi wali ya fi annabi matsayi. To wannan aqida dukkan sufaye sun yi tarayya wajen tabbatar da ita. Amma ga abin da Abu Yazid al-Bastami yake cewa, yake cewa kubna buhuran waqafatil anbiya bi sahilihi, kubna buhuran, mun kutsa cikin waɗansu tekuna, waqafatil an, wato su waliyai kenan, su waliyai sun kutsa cikin waɗansu tekuna, waqafatil anbiya bi sahilihi, wanda da annabawa suka zo sai suka tsaya a gaba ba su samu shiga ba. Ka duba cikin littafin al-Idris na Dabbat, shafi na 276, ka kuma zuwa cikin tabaqatu sha'arani, tabaqatul awliya na Imam Sha'arani, juz'i na biyu, shafi na 16, ka duba cikin littafin al-futuhatul ilahiyya na Ibn Ajiba, shafi na 286. Eh, matabar wannan sha'arani na manta rubutu ta. Wa qala aidan, ya sake faɗa ne cewa shi Abu Yazid al-Bastami yake cewa tallahi inna liwa'i a'zamu min liwa'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake ta ina rantsuwa da Allah tuta ta ta tutar annabi sallallahu alaihi wasallam, yake liwa'i min nuri zata wal jan wal jin wal ins kulluhum min an-nabiyina, yake cewa wato a tuta ta haske ce a karkashin ta akwai aljanu da mutane dukkaninsu, har kuma annabawa duk suna da tsakin tuta ta. To ka ga cewa Abu Yazid al-Bastami wani ne kawai, amma ga annabawa sun tashi a tutar sa, kamar yadda yake faɗa. Wannan magana ta duba ta cikin lafa'il minani wal aqlal, lafita alani din banda tabaqatu na dalilan lafa'il minani wal aqlal, juz'i na 125, da ya karfe ma ga abinda wani daga cikin su yake faɗa wanda lafita alani ya kawo, wanda ke cewa maqamun nubuwwati fi barzakin riwayat ar-rasuli wa duna al-wali, wato su matsayin annabawa a cikin barzak, wato riwayat ar-rasuli wa duna al-wali. To kaga nan gurin matsayi ba mu ta fahimta da ban sabana wanda muka gina a baya, wani matsayin annabawa a cikin barzaku riwayat ar-rasuli suna sama da manzanni kaɗan, amma duna al-wali sai dai ko ba su kai wani yayi ba. To na wani ne sun ku duka kenan, sun fi annabawa sun fi manzanni, suka ce maqamun nubuwwati fi barzakhin huwaita ar-rasuli wa duna al-wali. Wannan ka duba cikin tabaqatu sha'arani, juz'i na 1 shafi na 68, tabaqatu darul ilmi, mataba'a darul ilmi na jami'i. To wannan a gaskiya kaɗan ne, ghaibun min fayyiz, kaɗan ne daga cikin abubuwa na buga misali lallai da abin da ya shafi tsarikar Tijjaniya. Babban kuma dalilin kawo wannan, kun ga kwanaki lokacin da malaminmu Dr. Ahmad ya yi magana a kan abin da ya shafi littafin Sha'arani da littafin Sawi, duk sufaye suka tashi suka yi ta hayaniya musamman ɓangaren Kadiriyya. To da suka yi maganganu suka yi kasar-kasar da yawa kamar uku ko huɗu, to sai muka yi tsaya mu ji me za su ce kafin mu yi sauran. Da bisa dukkan tsammani ba su ce wani abu ba wanda za a iya ambatar sa. To a tsammaninmu muna shirin mu ƙare kasar na biyu kenan, sai ko muka ji wani babban shehi daga cikin shehunan Tijjaniya shi ma ya fito ya ce wani abu. To shi ne dalilin da ya sa muka ce ana wata ga wata. ba a gama wancan aiki ba kuma yanzu ga wasu wani ya jawo wani abu sabo shi wancan ba mu gama ba da ansa ba dan kasar hudu suka yi mu ɗaya kawai muka yi kaga tilka idan kismatun ghayra ina gani idan haka sai ana kamata yi mu mai hudu dai to sai kuma ga shi wannan ya zo ya yi nashi kamar guda uku cikin wanda nake a gaskiya ƴan uwa lokacin da muke magana akan sufanci ba da ka muke ba yana buƙatar mutum ya karanta tarihin kafuwar kungiyoyi a cikin addinin musulunci PNC, Khawarijanci, Mu'tazilanci, Sufanci, Kadariyanci da sauran dukkan waɗansu kungiyoyi da suka kafu mutum ya karanta littattafan waɗanda suka gabace shi a da da kuma waɗanda suke bincike yanzu a jami'o'i na yau da ake da su na musulunci kamar Jami'atul Azhar, kamar Jami'atul Ain Shams, kamar Jami'atul Islamiyya ta Madina, kamar Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya ta Riyad, kamar Jami'atul Islamiyya ta Pakistan, kamar Jami'atul Islamiyya ta Malaysia, kamar Jami'atul Abubakar ta Karachi, kamar Jami'atul Jama'atul Al-Hadith ta Hindu, da sauran jami'o'i da ana yin rubuce-rubuce akan kungiyoyi daban-daban waɗanda suke an kafa suna ko an kafa su yanzu. To ta yi irin wannan binciken ne sai ka waraku, amma idan ka tsaya ka kulle kanka a gida sai a dinga malaminka yake maka ya hana kai bincike to shi kenan ba za ka fahimta ba abinda ya kamata ka fahimta ba. Mun gama da wancan shafin ba dan mun gama da shi ba saboda wani abu da zai zo nan gaba. Shafin da za mu zo a kan sa yanzu shine wujuhu shabahi baina tasawuf wa tashayyu. Idan ka lura da kalmar at-tashayyu tana nufin TNT ko kokarin yin TNT a ginin ta domin alawar zai tafakkul ne. Ha kuma idan ka ɗauki kalmar at-tasawuf kokarin zama sufi wato yin yunkuri mutum ya zama sufi shi ma dai alawazan tafakkul. To yadda shi at-tashayyu da at-tasawuf suka yi kama ta wajen al-mizan as-sarfi wato mizani a bangaren sarfu to haka kuma suka yi kama wajen aqidoji. Ina son ku gane alaka sosai tsakanin sufanci da siyanci. Daga cikin aqidoji a akwai aqidan da ke nuna cewa duniyan nan ba ta rabuwa da imam saboda ka san Shi'a sun saba sauran kungiyoyin musulunci wajen wajibcin samar da imam ko shugaba na al'ummar musulmi. Sauran al'ummar musulmi suna ganin cewa shugaba samar da shi wajibi ne a cikin addinin musulunci. Lallai ne al'umma ta samar da shugaba wanda zai rika magana da kalma guda ɗaya a duk duniyar musulmai. To amma sun Shi'a suna ganin a samar da shugaba ma rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci. Ta yadda in aka samu ba shugaba to ba dole ne ka yi addinin ba, ka iya dakatar da sallah har sai lokacin da aka kafa shugaba na musulmi a duk duniya sai bin shi ke masa mubaya'a, ka iya dakatar da azumi, ka iya dakatar da duk abin da za ka yi. To don haka waɗansu daga cikinsu masu ɗan sassauta ra'ayi don su samu daman su yi sallah sai suka ce to ai duniya ba ta rabuwa da shugaba sai dai imma ya zanto an san shi imma ya zanto ɓoyayye ne, don haka sai suka kawo aƙida ta samuwar wani shugaba ɓoyayye wanda yanzu bai zo ba amma zai bayyana a nan gaba ko haihuwar ta fi ba a yi ba amma wai da nan a ɓoye nan gaba zai bayyana. To jin cewa nan gaba zai bayyana wannan ya halatta maka ka iya yin sallah a karɓa tunda ka yi imanin samuwar sa nan gaba, amma in baka yi imanin nan gaba za a same shi ba to kuma ko ka yi sallah ka yi aikin baban giwa. Wannan shi ne abin da ya tabbata cikin littafin Shi'a. Suna rawaitowa daga Ja'far ibn Muhammad al-Bakir an tambaye shi aka ce atakalul ardu bi ghairi imamin, shin ƙasa ta iya zama duniya ta zauna ba tare da samar da wani shugaba wanda ke shugabantar ta ba? Sai yake cewa law baqiyatil ardu bi ghairi imamin la taqat bi ahliha, da a ce za a samu minti ɗaya duniya ta yi ba tare da samar da imam guda ɗaya ba da duk duniya za ta masa mabaya, to la taqat bi ahliha, da ƙasa ta nutsar da mutanen ta gaba ɗaya ta tace su an daina ganin su. Wannan ka duba cikin littafin Al-Kafi na Kalili, waɗansu marubuta sukan cewa Kilili amma ga ka'ida waɗanda suka zurfa bincike sun ce sunansa Kalili wanda ya mutu a shekara ta 329. Ka duba cikin littafin sa Al-Kafi juzugi na ɗaya shafi na 180 ta ba a Darul Kutubul Islamiyya wanda aka buga a Tehran wanda ke cike ɗaba a ta uku da aka walita. Wannan aƙida za ka same ta a ko'ina cikin littattafan Shi'a tare da bambancin mazhabobin Shi'a. Amma abin mamaki shi ne yadda sufaye suka yi sarraf da wannan aƙida su ma suka riƙe ta, ta ce wa lallai duniya sai ta samu wani shugaba shi ne gauci wanda zai riƙa kulawa da duniya, don in babu shi to duniya kuma za ta harge ta lamarin ta zai lalace. Daga cikin waɗanda suka bayar da bayani akan wannan akwai Al-Hakim at-Tirmidhi da kuma Ahmad Zarruq wanda suka yi tarayya wajen yin magana guda daya da take cewa la takhalu dunya fi hadhihi al-umma min imamin qa'imin bil hujja. Duniya ba ta wufunta daga imam guda daya wanda zai rika kula da ita, wanda yake tsaye da hujja. Ka duba cikin littafin Khatamul Awliya ko Khatamul Wilaya na Hakim Tirmidhi, safi na 360. Sannan ka duba littafin Qawa'id at-Tasawwuf na Sheikh Ahmad Zarruf, safi na 48. Da sai Ibn Arabi ya zo shugaban zubare gaba daya, yake cewa la yakhlu zamanun an kamilan, shi yadda ya suka ce ibaran kenan, la yakhlu zamanun an kamilan, ba yanda za a yi zamani ya wufunta daga kamil. Abinda yake nufi da kamil shi ne a samu wani gauki wanda baya sako, baya kuskure, kuma duk duniya sai tarayya wajen jinsa. Dan sai gauki ɗin nan sun zubare suna ganin shi yake kula da shi a nan duniya. Da haka idan doki ya mutu ake gaggawa a rada wanda kan duniya ta samu kanta cikin tangarda saboda su ke kulawa da ita. To ka ga wannan aƙida ce ta Shi'a Sufiyya suka ɗauka. Aƙida ta biyu, magana akan zahiri da baɗini. Maganar zahiri da baɗini gaba ɗayanta magana ce ta Shi'a tun asali, tun kafin ma sufanci ya samu gindin zama a duniya. Shi ne wani lokacin sai su ce masa ash-shari'a wal haqiqa, ko su ce az-zahir wal batin, ko su ce ash-shari'a wal haqiqa. Idan ka duba cikin littafin Shi'a za ka samu wato ainihin wannan aƙida ce wadda take azube a ko'ina cikin littafinsu, cewa wato akwai zahiri akwai baɗini. Ga abin da suke cewa, la budda li kulli mahsusin min zahirin wa batinin, fa zahiruhu ma taqaw al hawasu alayhi wa batinuhu ma yahwihi wa yudiku al ilmu bihi bi annahu fihi wa zahiruhu mustamilun alayhi. Suka ce dukkan wani abin da hawas za su iya zaskarci, mene ne hawas? Su ne wato ababen da ke kai sakonni ga jikin ɗan adam, kamar ido yana kai sako na launuka, ka ga launi da shi ko ka ga fari da baki da ja da kore, kamar hanci yana kai sako na wari ko kanshi, kamar kunne yana kai sako na me na sauti, a kamar kuma ainihin harshe yana kai sako na me na tantalo. To waɗannan su ne hawas. Kamar kuma hannu idan ka taba abu da shi yana kai sako na ka gane wannan abu mai tauri ne ko mai sauki ne, mai zafi ne ko mai sanyi ne, in ka taba shi. To waɗannan su ne hawa. Duka ce babu wani abu a duniya wanda a iya riskarsa da ɗaya daga cikin kafofin nan da muka ambata, face sai yana da zahiri da baɗini. Ko menene shi? Yana da zahirinsa, yana da baɗininsa. Baɗinuhu ma ya hawihi wa yuhitu al-ilmu bihi. Baɗininsa shi ne abin da ya kunsa. Zahirinsa kuma shi ne yastamilu alayhi, wato yastamilu alal batil kenan. Ka duba cikin littafin Asasu Ta'wil na Nu'man al-Qadi, safi na 28, ɗaba'a ta Darus Saqafa wanda aka buga shi a Beirut. To sannan su Shi'a da suka ci gaba sai suka ƙara yin bayani wanda zai ƙara fahimtar da mu da yasa Sufiyya suka kafe dole sai an samu ilimin batini da zahiri. Abinda Shi'a suke yi sai suka kafa, sai suka raba abin gida biyu, zahiri da batini. Sai suka ce zahiri wannan shine abin da Annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce wato ainihin kanat da'watu ila zahir kisbar rasul sallallahu alaihi wa sallam, kira mutane zuwa ga zahiri wannan aikin Annabi ne, kira da muke tabbata gari. Wa da'watu al-batina, amma kira mutane zuwa ga batini suka ce kisbu wasihi, wannan kiran abin wasikin sa ne, suna nufin Annabi na ji tsali shine kira zuwa ga zo ai batini. Allazi fada minhu jazilul in'ami, wanda dukkan wata baiwa ta dangaro ne daga Shi'a ne bin Abi Talib, inji Shi'a. Suka sake cewa inna zahira huwa shari'a, kalin bayanin ce filla filla. Suka ce idan an ce zahiri to shari'a kenan wanda Annabi ya zo da ita, wal batin huwa alhaqiqa, amma batini to haqiqa kenan. Suka ce wa sahibur rasulati huwa ar-rasulu, wa sahibur shari'ati huwa ar-rasulu, ma abucin shari'a shine Annabi, wa sahibul haqiqati huwa al-wasi, amma ba abucin batini ko ma abucin haqiqa shine wasiyin sa Ali bin Abi Talib. Wannan magana ka duba ta cikin littafin A'lamun Nubuwa na Abi Hatim Ar-Razi, wanda aka yi ta haqiqin sa a Iran, aka buga shi kuma a Iran wato a shekara ta 1397 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, da littafin Az-Zakhira wato na Ali bin Al-Walid, wanda ke tafi na 113 wanda shi kuma an buga shi a Darus Saqafa a Beirut. To wannan aƙida ta zahiri da baɗini yadda take kenan a Shi'ance, haka din nan yadda take ba wani canji sai Sufiyya suka yi tarab da ita suka ɗauke ta, suka yi sharhin ta kamar yadda Shi'a suka yi sharhin ta. shike cewa al ulumu salasatun, wato su zuma yanda suka ce da wani abin da suka kace, suka ce ilimi guda uku ne, zahirun wa batinun wa batinun batini. Kun ga kali na uku yau ga na uku mun samu ba. Suka ce akwai zahiri, akwai batini, kuma akwai batinin batini. To sai suka zo za su yi bayani, sai suka ce fa ilmin shari'atu zahirun, ilmin shari'a zahiri ne. Wallahi sun yi gaskiya, ba shi fitarwa ta cikin ilmin shari'a a fili yake, kuma shi ilmin shari'a ya ce ne aka tsorawa annabi, sun maja annaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Muka tsora ka akan shari'a dan haka ka bita, kar ka bi soyayyen zukatan waɗanda ba su da sani. Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam, suka ce wa ilmu tariqati, amma ilimin tariqa ba tsinin su, wannan shi ilimin batini ne, ba a sarari yake ba. Wa ilmu alhaqiqati, kaga ilimin hakika kuwa batinul batini, tafiya shi ne batinin batini. Wannan magana ka duba ta cikin littafin al-milal wal nihal na Taharastani, juz'i na ɗaya shafi na 201, wanda aka rubuta shi a gefen littafin al-fisal ko al-fasl na Ibn Hazm al-Zahiri. To babban abin ba da mamaki shi ne, sun fi a lokacin da suke magana a kan ilimin batini, sun tabbatar cikin littafansu cewa farkon wanda ya fara ƙirƙiro ilimin batini shi ne Ali ibn Abi Talib. Haka suka danganta masa, suka kawo ruwayoyi na ƙarya suka dingina Ali ibn Abi Talib. Daga cikin ruwayoyin akwai maganar su cewa wai Ali ibn Abi Talib cewa allama li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 70 baban min al-ilmi lam ya'lam dhalika ahadan lam yu'allim dhalika ahadan ghayrihi. Abinda suke cewa, suka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama, wai Ali ibn Abi Talib ya ce annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya sanar da ni babi guda 70 na ilimi wanda bai taba sanar da kowa ba sai ni cikin sahabbai. Haka suka ce wai Ali ibn Abi Talib ya ce, to wannan abin da aka sanar da shi babi 70 shi ne batili, wanda shi a suke kafa hujja da shi. In ka kawo musu aya ta kawo ce wannan kai dan kawai da addini, mun wannan da batili wanda Ali wanda aka keɓance Ali ibn Abi Talib da shi, ba zan mu da Qur'ani ko hadisin ka. Haka suka rinka faɗa. Wani bawan a wato ana sanarwa cewa akwai mai mota lamba KL 6426 DL, wato fitilolin wannan mota suna kulle suna ci, don haka mai ita a yanzu kake wannan fitiloli KL 6426 sai kuma DL, wato lambar dala. Wannan magana ta fi aka duba ta cikin littafin daurul gawa a hamishin littafin Ibris na Dabbak, wato littafi na 37. To babban abin mamaki shi ne, ka fi aka kafa wannan magana. Ibn al-Faruq, wani babban sufi daga cikin sufaye, sai ya garzayo a guje ya zo ya tabbatar da wannan aƙida cikin taƙiyya ta shi. Akwai wata wani diwani na shi wanda ya wata ƙasida littafi, ya kawo wannan aƙida gaba ɗaya biqabdiha wa qabidiha, kwanta da farkwatarta, a inda yake cewa wa awdaha bi ta'wil ma kana mushkilan aliyun bi ilmin lahu bil wasiyati. Yake cewa wa awdaha bi ta'wil ma kana mushkilan aliyun, wa Ali ibn Abi Talib ya zo ya yi tawili ya fassara waɗansu ababai da suka rikicewa al'umma, dai aka kasa sanin sai ta hanyar wanda wannan ilimi nasu na musamman ya sa ya tawili. To shi wannan ilimi na lahu bil wasiyati, ya same shi ne a cikin abin da annabi ya masa wasiyati da shi. Allah subhanahu wa ta'ala mai aikata yadda ya so. A yau wannan rana da muka tsara wannan lakka, ko muke bayanin cewa sufaye suna da alaka da fi an fi ta hanyar mai ta hanyar ilimin zahiri da batini, kuma sun yi yadda cewa yadda shi'a suke aƙidar cewa an sanar da Ali ibn Abi Talib wani abu da ba zai wa sahabbai ba, don haka Ali ya fi sauran, su ma sun faye sun yadda da wannan, gashi Ibn al-Faruq ya faɗa. To yau a gidan rediyon Kano sai aka sa karatun wani malami daga cikin manyan sufaye a yau yau ɗinnan, a yau sai yake tabbatar da wannan aƙida cewa wai ainihin sauran sahabbai sun iya su bi wasiyar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbatar da Ali bayan alƙan shugabanci bayan shuɗewar annabi sallallahu alaihi wasallam. To da aka kwace musu shugabanci ba su sami yin halifanci ba, aka zo Abubakar da Umar da Usman kafin Ali. To su Ahlul Bayt sai Allah ya keɓance su da wani ilimi na batini wanda babu wanda ya sani sai su, a sakamakon halifanci da suka rasa. wanda shi an cinye ko sun farci ne ko duka biyu ne a yau yau dinnan ba tafi da nisa ba a yau yau dinnan duk wanda zai rinjini rinjini Kano ya ji wannan bayanin sai dai an kawo shi tafi garga sai in ka san akidar za ka san na ya ji so a ci da kai amma da muka yi maka wannan bayanin na tabbatar za ka kara fahimta fuska ta uku inda shi an ci yake yin alaƙa da wato anything a tufanci akidar cewa ana iya shafe wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗansu mutane da ake kira kawar a iya kai ce ta kale wato na yana yin shari'a a kan mutum idan ya kai wani matsayi wannan yana ɗaya daga cikin manyan manyan akidun shi'a abinda Talib ibn Ibrahim al-Isma'ili ɗaya daga cikin ƙungiyoyin shi'a ke cewa hujjatul layli hum ahlul batil al-mahab hum ahlul batil al-mahabi المرفوع عنهم في أدوار الفكر التكاليف الظاهرة لعلو درجتهم. كيف نعيد سلسلة هجج الليل؟ والذي سوني أهل الباطل هو باطل أنت يكتا المرفوع عنهم في أدوار الفكر التكاليف وند أتكن أتكن سر الله أرجع أن تلقي متكاليف دون أن تأتي شريعة نظامي يصلك وأذني وهجي wanda shari'a ta umarta a yi su an ce ban da su an ɗauke musu fi saboda sun kai wani matsayi a ilimin batili sannan kuma duk wani abu da shari'a ta haramta na zina ko cin jiya su wannan an ɗauke musu fi ne ulumi darajatihim saboda irman darajarsu ka duba cikin littafin al-anwaru latifati shafi na 102 to wannan magana haka suka ruwaito ta daga Jafar ibn Muhammad al-Baqir wai yace man arafa al-batina faqad saqata anhu amalu adh-dhahiri duk wanda ya san ilimin batini to an yace masa aiki da ilimin zahiri yanzu kun ga a baya sun ce ilimin zahiri shine ne shari'a ilimin batini shine ne dariqa sai suka ce to duk wanda ya san ilimin batini an yace masa aiki da shari'a kenan duk wanda ya san dariƙa ko ya san hakika an yafe masa yin aiki da shari'a da annabi ya zo da ita shi ba sai ya yi aiki da ita ba shi ne dalilin da ya sa kawai suke so a ba su dama a ce akwai ilimin batili don su shakata su sake su yi abin da sai da dama ba wanda ya ce ce musu komai ka duba wannan magana da suka faɗa ta cewa abin nan yake wa ruqyatu anhu al-azlal wal asfad an ɗauke masa dukkan wani agalal nauye-nauye cewa kar ka bar kaza ko ka yi kaza shi an ɗauke masa su an gane ko wai ka masa zahir an ɗauke masa cewa sai ya yi aiki da zahiri tunda ya san batili magana ta riga ta ƙare tunda ka san hakika shi kenan kar ku manta da baitin ibn arabi a can baya inda yake cewa wato menene wa aslamtu nafsi haythu aslama lil hawa wannan mun faɗe shi a wancan muhadara a wancan famaliya an hukumin hadidi ta nazu ita to na riga na mita kai na inda duk san rai ya kai ni saboda haka ni ba na jayayya dangane da hukuncin ubangiji ma'ana in na gani jinin kafofi ne ya kai ni in na gani jinin kan abinci ne ya kai ni in na iya kawo wanda ya san shari'a ya ga na saba amma wanda ya san baki ni zai san to ni kuma an ɗauke mun baki na ba za ki ne ko dai ni ko ibn arabi dai ya faɗi wannan a cikinsu a cikin lantin marta gaba da baya ibn arabi ne ko cikin bidiyo ɗaya ya faɗi wannan to ku duba wannan magana ta fi a ku duba cikin littafin al-hatif al-sharif lil-ju'fi da haka wanda yake cewa wa tawran arani fil kanisati tariyan tari'a arati'an wa inni ya tawran inda ka'bati raki'an fa in kuntu fi hukumin shari'ati arati'an fa inni fi hukumin haqiqati fa'ian iki ta wata rana sai in ganna a coci kawai ana addu'ar yan mutan da ni wata rana sai in ganna a masallaci ana ruku'i da sujada ke to ko da in na yi sako a ilimin hakika a ilimin shari'a to ta'a ne a ilimin hakika kun gane sirrin da yasa suke so su tabbatar da me ilimin baki to wancan abin da muka ambata su a shi an ci kenan mun kawo magana a da suke danganta a Jafar bin Muhammad al-Baqir ko to su sufaye su ma sun tabbatar da wannan cikin maganganar su bada na aqidar sufaye sukan ce idza wasalta ila maqamil yaqini saqatat anka al-ibadatu idan ka kai matsayin yaqini dukkan ibada ta tsare da kanka ba sai kai ba مؤولين قول الله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين sun fada haka ne suna masu tawilin fadin Allah wai wa abu da rabbaka hatta ya ce kake ne ki kaga sai wa Allah ya ce wa